This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a cikin shirin namu na yammacin yau Asabar 21 ga watan Satumba, shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hawwa, rikicin da aka shafa tsawon watanni 11 ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ya zafafa a cikin wannan makon. Gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman Rasha da ke cikin kasar, lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa aka rufe wata babbar hanya, bayan da a cikin dare Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda 100 akan Rasha. A yau Asabar, hukumomin kasar Japan sun ba dubban mutane umarnin su bar yankin Ishikawa da girgizar kasa ta shafa, yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a taba ganin irinsa ba ya janyo ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa.
A bangaren rahotannin, za ku ji mu da rahoto kan halin da ake ciki dangane da zaben gwamnan jihar Edo a Najeriya. Za kuma ku ji cewa tsugunninta shi ba ta ƙare ba ga tsohon gwamnan jihar Kogi a Najeriya Yahaya Bello, inda hukumar EFCC ta ce har yanzu fa tana nan tana neman shi ruwa a Jallo.
Mutanen da suka fito media suna cewa wai bai zo ba, sai da aka tafiyo tana da abubuwa da aka gansa a cikin wajen.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma ɗauke da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makiri, amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rikicin da aka shafa tsawon watanni 11 ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah ta Lebanon ya zafafa a wannan makon. Da farko an ga fashewar wayoyin hannu kwanaki biyu a jere da 'yan kungiyar Hezbollah suka yi amfani da su, da kuma munanan hare-haren da aka dora alhakin akan Isra'ila waɗanda suka janyo hasarar rayuka tare da jakata farar hula a Lebanon. Shugaban kungiyar Hezbollah ya lashe takobin mayar da martani, kuma a jiya Juma'a kungiyar ta harba rokoki sama da 10 zuwa arewacin Isra'ila. Daga baya a ranar, Isra'ila ta ce ta kashe kwamandan wani sashi na musamman na kungiyar Hezbollah a wani hari da ta kai birnin Beirut, wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 14. Mutane da yawa na fargabar abubuwan da ke faruwa sansumin yaƙi ne tsakanin Isra'ila da Hezbollah, wato kungiyar Shi'a da ke samun goyon bayan Iran, wadda ita ce kungiyar mayaka mafi karfi a Lebanon. Akwai dai barazanar yiwuwar barkewar yaƙi a Lebanon da zai yi mummunan tasiri a ƙasar, da harin makamai masu linzami a cikin garuruwan Isra'ila, lamarin da zai ƙara kawo rashin kwanciyar hankali a yankin da dama yaƙin Gaza ya shafa. Gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman Rasha da ke cikin ƙasar, lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa aka rufe wata babbar hanya, bayan da a cikin dare Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuki guda 100 akan Rasha da yankin Crimea da Rashar ta mamaye, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Rashar da ma'aikatar tsaron ƙasar. Ma'ajiyar makaman daina da tazarar kilomitoci daga wata ma'ajiyar daban da jiragen saman Ukraine marasa matuki suka kai wa hari da safiyar ranar Laraba, wanda ya jikkata mutane 13 tare da haddasa babbar gobara. A yau Asabar, hukumomin Rasha sun rufe wata babbar hanya mai nisan kilomita 100 tare da fitar da fasinjoji daga wata tashar jiragen ƙasa da ke kusa, bayan da gobarar ta haddasa fashe-fashe. Wani saƙo da aka sanya a kafar Telegram ya bayyana cewa an kai hari akan wani wurin ajiyar makamai masu linzami a kusa da garin Toropets a yankin Tver na Rasha, mai tazarar kilomita 380 daga arewa maso yamma da birnin Moscow, kuma kimanin kilomita 500 daga kan iyakar Ukraine. A yau Asabar, hukumomin ƙasar Japan sun ba dubban mutane umarnin su bar yankin Ishikawa da girgizar ƙasa ta shafa, yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a taba ganin irinsa ba ya janyo ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa. Koguna fiye da 10 sun fashe a yankin da misalin karfe 11 na safe a gogon GMT a cewar wani jami'in gwamnati mai suna Masaru Kojima. Hukumomin biranen Wajima da Suzu da kuma garin Noto sun umarci mazauna yankunan kimanin 44,700 da su tashi a cewar jami'an yankin. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta JMA ta ce ta fitar da sanarwar gargadi ta matakin kula a Ishikawa, inda ta ja hankalin mazauna yankin akan yiwuwar fuskantar yanayin da ke barazana ga rayuwa. Yankunan da aka fidda wa sanarwar gargadin na fuskantar ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a ga irinsa ba a baya a halin yanzu, kamar yadda kwararre a fannin hasashen yanayi a hukumar JMA Satoshi Sugimoto ya shaidawa manema labarai. Ya kara da cewa lamari ne da ke bukatar jama'a su dauki matakan kariya ba tare da bata lokaci ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ƙarshen labaran. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jihar Edon Najeriya, inda wakilinmu Abubakar Lamiɗu Sokoto ya aika mana da rahoto kan halin da ake ciki dangane da zaben gwamnan jihar ta Edo da ke gudana a yanzu, inda nadunan 'yan sandan jihar ta ce ta kama wasu 'yan bangar siyasa ɗauke da kamai suna ƙoƙarin tada zaune tsaye da ma rashin fitowar jama'a a rumfunan zaɓe. Kaddin jaku da nisa ga lamiɗin da cikakken rahoto.
Kusan da yake manin karfe 8:30 zuwa 9 ne a gogon Najeriya aka fara zaben kujerar gwamna a sassa daban-daban na jihar Edo. Ko da yake dai akwai fargabar matsalar tsaro da har-haren 'yan bindiga wanda suka sha alwashin kaiwa, akwai bayanai dai da ke nuna cewa sojoji na ci gaba da yin sintiri musamman kan iyakokin jihar ta Edo domin ganin cewa ba a samu shigowar bata gari ba, kamar yadda dai wasu manyan jam'iyyu ke zargin juna da auno wasu 'yan bindiga. Bayanai dai da ke fitowa a sassan jihar ta Edo na nuna cewa masu kada ƙuri'a da dama ba su fito ba kamar yadda ya kamata bayan fargabarsu kan harkokin tsaro.
Everywhere is calm. The only difference is that people did not come out to vote.
Wannan tana cewa ne sunana Usako Usaro. Ta ce ayyuka na tafiya kamar yadda ya kamata wajen gudanar da zaɓe gwamna a jihar ta Edo, sai dai kuma babu fitowar jama'a, kuma hakan bai rasa nasaba da barazanar tsaro da suka shiga zukatan jama'a. Ko da yake dai ni na riga na kada ƙuri'ata, jama'a dai sun shiga fargaba. Amma ni shugaba ce, shi yasa na daure na fito. Muna fatar za a bamu abinda muka zaba. Shi ma wannan dan jihar Edo ne ya ce.
Anyhow, I want to let it be. Probably only people come out to vote because of the information.
Yana cewa ne na riga na zabi dan takarar da nake so, kuma duk abin da za su yi su yi. Ni dai ina so in tabbatar muku da cewa jama'a sun ji tsoron fitowa domin kada ƙuri'arsu, kuma wannan bai rasa nasaba da rahotannin da aka samu na cewa za a samu tashi-tashin hankula, kuma za a yi siyasar ko a mutu ko a yi rai. Ita ma wannan yar jihar Edo ce ta ce. Tana cewa ne sunana Joy Emmanuel, akwai fargaba na kashe-kashe, shi ya sa mutane da dama ba su fito ba. Kaga makwabta na ma ba su fito ba tare da 'yan uwana. To sai dai kuma akwai rahotanni da ke nuna an samu tashi-tashin hankula musamman a wasu tashoshin zaɓe da suka hada da Usako ta tsakiya da Auci a jihar ta Edo, inda wasu matasa suka tada zaune tsaye kamar haka. Kuma na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Edo SP Moses Yamu.
To akwai wanda kama da bindigogi kuma suna tattare suna a hannun hukuma, yanzu za a yi bincike kafin nan a gurbanar da su a kotu. Tsarona tafiya daidai, babu da wata matsala a sofa.
Ganin cewa dai hukumar zaɓe ta ƙasa ita ce uwa dangane da wannan zaɓe, kuma ta tabbatar da cewa ta raba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta Edo. Hajiya Zainab Aminu ita ce mai magana da yawun hukumar zaɓe ta ƙasa.
Mafi yawa daga cikin rumfunan zaben sun fara gudanar da zaɓe ƙarfe 8:30 zuwa ƙarfe 9 na safe. An dan samu tsaiko ko kuma dan latti a wasu rumfunan zaben. A wurare da yawa dai mun samu rahotannin jami'an hukumar zabe na ƙasa, ƴan bautan ƙasa na ƙasa ga kaya ga motoci amma ba jami'an tsaro da za su raka su.
Kawo yanzu dai al'ummar jihar ta Edo sun riga sun kada ƙuri'a su kuma suna dakon samun sakamakon zabe. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Benin, jihar Edo, Najeriya.
An gaida Lamido Abubakar Sokoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga muryar da ci gaban labaran duniya.
‘Yan rajin kare haƙoƙin bil'adama a Indiya sun zura ido su ga yadda za ta kasance a wani zama da kotun ƙolin ƙasar za ta yi ranar 1 ga watan Oktoba. Suna fatan ganin an dakatar da matakin ruguza gidaje da motar buldoza wanda gwamnatocin jihohi ke yi galibi a kan gidajen musulmi waɗanda ake zargi da aikata laifuffuka. Bayan duba ƙorafe-ƙorafen da aka shigar game da rusa gidajen a matsayin matakin ladabtarwa a ranar Talata, alƙalan kotun sun ba da umarnin cewa daga ranar zuwa 1 ga watan Oktoba ba za a rusa wani wuri ba a faɗin ƙasar ba tare da neman izini daga kotu ba. A cewar ƙungiyar kare haƙoƙin gidaje da filaye, gidaje fiye da 153 ne gwamnatocin jihohi suka rusa a cikin 'yan shekarun da suka gabata, lamarin da ya sa mutane kusan 738 suka rasa matsugunansu. Lokuta da yawa gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi suna bayar da hujjar cewa sun ɗauki matakin ne saboda dalilan kariya ko kuma an yi gine-ginen ne ba bisa ƙa'ida ba. Amma mafi akasarin rushe-rushen na auna mutanen da ake zargi da aikata laifuffuka ne, amma ba a same su da laifin ba. Ɗan shugaban Uganda Yoweri Museveni, wanda ya ce zai tsaya takara a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2026, a yau Asabar ya sanar da cewa ba zai tsaya takara ba kuma zai marawa mahaifinsa baya. Museveni, ɗan shekaru 80, ya kasance a kan karagar mulki tun daga shekarar 1986. Mutane da yawa 'yan ƙasar da ke gabashin nahiyar Afirka na ganin ɗan shugaban Muhoozi Kainerugaba, wanda kuma shi ne shugaban rundunar tsaron Uganda, a matsayin wanda zai gaje shi. Ina son in sanar da cewa sunana ba zai fito a takardar zaɓe ba a shekarar 2026. Allah Maɗaukakin Sarki ya nuna min cewa in mayar da hankali a kan sojojinsa tukunna, a cewar Kainerugaba a shafin X. Ya ƙara da cewa a saboda haka ina goyon bayan shugaba Yoweri Museveni a zaɓe mai zuwa. Museveni dai bai fito ya bayyana ƙararrar cewa zai nemi wa'adi na 7 ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Abuja, babban birnin kasar, inda wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya ya shaida mana furucin hukumar EFCC na cewa har yanzu fa hukumar da ta baza na neman tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello tana nan daram, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
EFCC dai da alamu wacce ke kaucewa yin duk wani ƙarin bayani kan muhawarar haƙiƙanin bayyanar Bello ofishinta ko kuwa a'a, ta nuna matsayarta kan tsohon gwamnan shine mai kaucewa kumar hukumar da yanzu take ci gaba da farauta. Muƙarrabin Yahaya Bello sun nuna hotunansa lokacin da ya bayyana a ofishin da suka ce na EFCC ne, yanda daga bisani bayan komawa gida jami'an EFCC suka wai gidan tsinke don neman cafke Bello. EFCC dai na nana ta ba wanda ya fi ƙarfin doka a Najeriya, duk girman mukaminsa ko jam'iyyar siyasarsa.
Really, can you just what I'm trying to say, can you just add some words so that we can, our listeners can understand you better?
Ba wanda ya fi ƙarfin doka, na riga na gaya maka ba wanda ya fi ƙarfin doka, in ji kakakin hukumar EFCC Dele Oyewole. Bincike ko alamu na nuna EFCC na ƙoƙarin kama Yahaya Bello ne a matsayin mai gujewa doka, maimakon a ruwan sanyi ya sulale ya shiga ofishin hukumar ba as ba cas, ma'ana ya kamata a ga akwai ankwa a hannunsa. Mai magana madadin Bello Abdul Muhammad Ahmad ya ce sun yi mamakin yadda Bello ya mika kansa amma EFCC ta yi biris da bin sawunsa bayan ya koma gida.
Mutanen suka fito media suna cewa wai bai zo ba, sai da aka saki hotuna da abubuwa da aka gansa a cikin wajen, sannan kuma suka ƙara bin sa a kofar gida adda albarire. Wannan abin siyasa ce kawai, babu wani zancen bincike ko wani abu da ake son gani.
To amma Alhaji Abdul me yasa ba zai zauna a gidan nasa su hukumomi su zo su same shi, su ma me za a yi, ma tafiya za a yi da shi a tafi da shi?
To ai matsalan kowa da doka da tsari yake zama. Wannan yana da court order. Mutane nawa ne wanda ai suna kan mukamai na minista da wayi da kuma wanda suke da court order? Yanda aka yi wa kowa ya kamata shi ma abu mai wannan tsari, idan ba siyasa bane a cikin wannan abu.
A makon nan mai shigowa za a koma babbar kotun tarayya gaban alkali Emeka Nwite dan shari'ar Yahaya Bello, inda ake buƙatar EFCC ta gurfanar da shi bayan rashin samuwar hakan a baya. Abdul Ahmad ya ce zai iya yiwuwa in Bello ya gana da lauyoyinsa ya bayyana gaban kotun.
Idan ya bayyana ya shara da lauyoyinsa kuma ya tabbatar wannan abu babu siyasa cike, babu wane ne, waye shi? Ya bayyana mutum ne mai bin doka da oda. Kusan duk wanda ya san ma shi ikakken ya bayyana ya san doka da oda, yana bin tsari ne na sassan rayukansa sannan ya gabatar da kansa.
Shugaban hukumar EFCC Olani Fekun Olukayode ya yi alwashin kama Bello don fuskantar shari'a.
I don't mind the outcome of this case, but the writing.
Ban damu da koya sakamakon shari'ar zai kasance ba. Ban ga dalilin tuhumar wasu da almundana ba, matukar mun kyale Bello da aka gara manayin murabus. Matukar ban tabbatar da hukunta tsohon gwamnan ba, in ji Olukayode. Ya zai za a jira a ga abin da zai faru gabani ko ranar komawa kotu kan dambarwar gurfanar da Yahaya Bello. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Kada da ya amanta, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a disa da aka yi ra'ayi, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga baba da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da abokin aiki da Sarfila Hashim Gumal ya yi da masanin harkar sufurin jiragen sama Malam Usman Bala Kofar Kudu, wanda ya kawo mana ziyara a nan Washington DC. A baya bakon namu ya mana bayanai da dama, har ya kai inda yake cewa jiragen Nigeria Airways da ke ajiya filayen saukan jiragen sama yanzu sun zama tamkar shara ne saboda babu abin da za a iya yi da su, sai dai an gwangwan su san yadda za su yi da su. A yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da Sarfili ya yi masa.
Wato akwai batutuwa da mai sauraro da ka faɗa zai yi tunani ya ce, haka Najeriya muna da irin wannan ƙwararru, muna da irin wannan ilimi, muna da irin wannan harka, amma kuma aka ban mu a baya a harkar jiragen sama? Wani irin kira za ka yi ga su masu ruwa da tsaki da ma kuma su 'yan Najeriya idan su ma za su iya taka wata rawa kan wannan fanni?
Ni kira da zan yi da masu ruwa da tsaki shi ne a su sa idansu a kan sufuri gaba ɗaya, musamman sufurin jirgin sama. Wato sufuri yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo ƙasa ci gaba. Duk ƙasar da ta riƙe sufuri za ka same su sun rage matsalolinsu da yawa a ciki. Idan muka samu shugabanni suka sa hankalinsu a harkar jirgin sama, suka yi ƙoƙari suka ba su ai ba zai dauke mu lokaci ba za ka ji mu, saboda mu wato mutane ne masu irin yanzu nan za ka ji sunan Najeriya baya wahala a duk abin da ka sa kana fara yanzu ko ka sani mata da suke ba yan farko su ko da su ba farko su ba farko da ba a san su ba amma bi ko yi lo'i domin mutu an san sa a duniya ko haka Najeriya za ka fara wasa kafin Najeriya ta zo mun kawo irin lokacin kira kuma dajin ba a san Najeriya ba amma da take
in aka samu masu amana masana aka ba su to yanzu nan zaka ji Najeriya ya wuce yanzu zaka ji kana magana
kuma zai tallafa ka kafin da su tsara ta mun ce
wannan da abubuwa da ake wani abubuwa muna da gurbin mutane za su zo su ku muna da harkoki mutanen Najeriya ɗan kasuwa ne da ba dan Allah ya san Najeriya ina ba ni da shi 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 haram an zo an shiga shi na kan da shauran shine kowe dan kaza amma hayyan mutanen mu masu san noma ne masu san noman kasuwanci ne za kwakwaran mutane ne to idan da za a ce a samu wannan damar to yanzu nan zaka ga an fito yanzu nan Najeriya za ta fito bana shakka
to Malam Usman kamar a yanzu a duniya muna kallon yanda al'amura ke kokarin sauyawa musamman idan ka duba batun sauyin yanayi da sauran abubuwa wanda ya janyo yanzu haka ake kokarin a karkatar da amfani da dukkan wato abin da suke kira fossil fuel wato duk wani wato ma'adanai ko kuma wani makamashi wanda yake da hadari ga muhalli na tabbata cewar jirgin sama yana amfani da shi ma irin wannan wato fossil fuel kuma ce mai da yake hadari ga wato ga
yanayin kasa
ga yanayi ya za a harkar jirgin sama kuma naga motoci sun kuma amfani da lantarki kana ganin jirgin sama za a sauya shi ta yanda nan gaba za a sauya shi ta yanda zai zo a daina amfani da mai ko kuma babu wannan
idan technology yayi warantin za a yi to za a yi saboda zaka ga cewar ai da in ka kula jiragen saman ma yanda suke da lokacin irin su caravan da shauran su ba irin jirage ne yanzu bane ne yanzu tunda da jirgin saman ma wasu abubuwan ana yin da kasan jirgin ruwa navigator daban pilot daban navigator yana ƙasa pilot yana abun nan shi navigator yana communicating masa routes din da zai bi da shauran su ko yana tura mishi technology yazo jirgin saman ya samu abun da muke cewa INS navigation instrument system wanda kawai feeding information din nan zaka yi wa INS din
wato an kashe wannan aikin na wannan mutumin da yake zo ya zauna ya ringa wannan aikin
yawa shikenan machine din zai complying duk inda kake so zai kai ka in dai ba pilot din ne ya canza wannan information din ba is there kuma jirgin shi zai amfani da shi ya tafi sannan idan ka duba zaka ga kamar ko a 747 da muke da su da -1-2-3 so duk wayannan zaka ga cewar jirage ne wayanda suke da mutum uku matuka da captain in command da first officer da flight engineer aka zo yanzu shi 400 series din babu wannan kuma flight engineer din flight engineer guda biyu ne kawai suke tuka jirgin
chicken
yes sune suke tuka cockpit glass zaka ga cewar soft touch komai ta abun nan with the computer age yanzu abubuwa da yawa
an samu wayewa
kuma an samu fasaha ta zo an ce ma nan gaba kamar zai tuka kansa ba pilot kamar yanda ake samu yanzu motoci haka da shauri
masu tuka kansu
ba zan yi mamaki ba ai technology ne yana zuwa so idan har ya zo jirgin saman ma za a zo fuel zero fuel flight
madalla a yau ma saboda lokaci nan zamu dakatar da tattaunawar har sai Allah ya kai mu sabon mako ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar ya zama jijin Sarfil Hashim Gumel da abokin tattaunawar tasa Malam Usman Bala Kofa Kudu da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla da fatan an dawo lafiya sai a kasance da baban a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Yanzu ga kadan daga cikin sakon da kuke aika mana ta email. Sako na farko ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa inda kuka ce salam VOA Hausa, fatan alheri gare ku baki daya. Muna mika sakon ta'aziyya game da rashin Ahmad Isa Koko wanda sananne ne a fannin sadarwa musamman a harshen Hausa a Najeriya, da fatan Allah ya gafarta masa. Sai sako da ya fito daga Ali Rafkana Gashuwa, kace salam VOA Hausa, ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta yi wa Allah ta rage kudin man fetur don talakawa muna ɗanɗana kudar mu. Gaskiya halin da ɗan Najeriya ke ciki tamkar na bayi ne marasa ƴanci. Kwata-kwata shugabannin Najeriya ba su ɗauki rai da lafiyar ɗan Najeriya a bakin komai ba, musamman ma dai ƴan arewa. Ga dai rashin tsaro, ga yunwa da talauci da aka kakaba mana da ganga. Tunda dai muna zaman mu aka cire mana tallafin mai, ba a tsaya ma a nan ba. A yanzu babu wani abu da gwamnati ke ba talakan Najeriya daga arzikin da Allah ya bamu a ƙasar mu, ba ce ta kwalkwala duk dan wani tallafi da ke kai. Muna kai kukan mu ga Allah da fatan Allah ya kawo mana dauki. To amin suma amin. Sai sako na gaba na hadin gwiwa da ya fito daga Sanusuma da Tai da Magaran da Isuhu Makiri da Badattai da Ilyas Yakubu Digawa. Sai Yakubu mai aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai. Kuka ce salam VOA Hausa, an ce fata ta garin Lamiri. To muna fatan taron da mahukuntan ƙasar mu ta Niger suka kaddamar don fadakar da manoma da takwarorin su makiyaya muhimmancin sanin dokokin ƙasa, da Allah ya sa ya zama silar kawo ƙarshen yawan sabani da ake samu duk shekara a irin wannan lokacin na kaka a tsakanin bangarorin biyu da suka kasance tamkar dan Juma da dan Jummai, wanda ke kai su ga tare jijiyoyin wuya har ana zubar da jinin juna. Allah ya ƙara haɗakan manoma da makiyaya. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Sama'ila Aganas Malam Fatoru, mazaunan Dufa, Jamhuriyar Niger, kace tsoraran matakan tsaro da aka sa a birnin Yamai sakamakon hare-hare na 'yan ta'adda a Tillabiri wanda ya halaka gwamman sojoji tare da jikkata wasu. Muna fata Allah ya jikan waɗannan zaratan sojoji da suka rasa rayukansu, ya kuma ba da lafiya ga waɗanda suka jikkata. Kace a ƙarshe muna kira ga ƙasashen haɗaka na AES su haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen yaƙar 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi a yankin ƙasashen Sahel. To da fatan za a ci gaba da aiko saƙonni masu ma'ana. Sai an ji mun ku. To madalla, da wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a taƙaice.
To a taƙaice, rikicin da aka shafa tsawon watanni 11 ana yi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ya zafafa a wannan makon. Da farko an ga fashewar wayoyin hannu kwanaki biyu a jere da 'yan ƙungiyar Hezbollah suka yi amfani da su, da kuma munanan hare-haren da aka ɗora alhakin a kan Isra'ila waɗanda suka janyo hasarar rayuka tare da jakata farar hula a Lebanon. Shugaban ƙungiyar Hezbollah ya lashe takobin mayar da martani. Kuma a jiya Juma'a, ƙungiyar ta harba rokoki sama da 10 zuwa arewacin Isra'ila. Daga baya a ranar, Isra'ila ta ce ta kashe kwamandan wani sashi na musamman na ƙungiyar Hezbollah a wani hari da ta kai birnin Beirut, wanda ya yi sanadin mutuwar akalla mutane 14. Gobara ta tashi a wani wurin ajiyar makaman Rasha da ke cikin ƙasar, lamarin da ya haddasa fashe-fashe ya kuma sa a karfa wata babbar hanya. Bayan da a cikin dare Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuƙi guda 100 a kan Rasha da yankin Crimea da Rashar ta mamaye, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labaran Rashar da ma'aikatar tsaron ƙasar. Ma'ajiyar makaman daina da tazarar kilomitoci daga wata ma'ajiyar daban da jiragen saman Ukraine marasa matuƙi suka kai wa hari da safiyar ranar Laraba, wanda ya jikkata mutane 13 tare da haddasa babbar gobara. A yau Asabar, hukumomin ƙasar Japan sun ba dubban mutane umarnin su bar yankin Ishikawa da girgizar ƙasa ta shafa, yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya da ba a taba ganin irinsa ba ya janyo ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa.
To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kara ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, daidai karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai Baba Yakubu Makeri da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hauwa Sharif ke muku fata alheri daga nan Washington DC. Sai anjima da daddaren idan Allah ya kai mu.